This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da kuma dalol FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yamma. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin na yau wanda ya kasance na ƙarshe 19 ga watan Oktoba. Muna da rahoto akan batun daɗa ministoci a Najeriya, sai kuma kamar yadda muka saba Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari. Ga labaran, hukumomin Misra sun baiwa ma'aikatan gwamnati hutun rabin rana a yau dinnan Litini a wani yunkuri na ƙara yawan masu kada ƙuri'a a zaben majalisar dokokin ƙasar na karon farko tun bayan da aka rushe majalisar wacce masu kaifin kishin Islama suka yi rinjaye ciki a shekara ta 2012. To amma da alamar masu kada ƙuri'a na ci gaba da ƙaurace mazaben a rana ta biyu, wanda ke nuna ƙaruwar shakku tun bayan da sojoji suka kwace mulki a shekara ta 2013 suka yi alƙawarin farfaɗo da demokaradiyya. Rashin fitowa zaben sosai ya yi matuƙar sabawa da zaben shekara ta 2011 da na 2012, lokacin da aka ga layuka masu tsawon gaske. Yanke shawarar baiwa ma'aikatan gwamnati hutun rabin ranar na nuni da matuƙar damuwar da ake yi kan fituwar, wadda masana ke cewa mai yiwuwa ba ma za ta zarce kashi 10% ba. Ana sa ran samun sakamako na ƙarshe a cikin watan Disamba, kuma ana sa ran wannan majalisar mai jimlar kujeru 596 za ta yi zamanta na farko a cikin watan na Disamba.
Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda a yau Litinin ɗinnan da su daina kawo ruɗani a gangamin siyasar da ake cikin lumana, musamman wajen amfani da barkonan tsohuwa. Tana mai cewa wannan katsalandan ɗin na kawo cikas ga 'yancin ɗan adam na 'yancin yin taro da faɗin albarkacin baki. Ƙasar Uganda za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa bara, kuma za a fara gudanar da yankin neman zaɓe, wato yakin neman zaɓe ranar 9 ga watan gobe, wato Nuwamba. 'Yan ƙasar ta Uganda na nuni da yawan amfani da ƙarfin tsiya don hana shugabannin 'yan adawa yin jawabi a wuraren gangami ko kuma ganawa da magoya baya. Makon jiya, babban jagoran 'yan adawa Kizza Besigye ya zargi shugaba Yoweri Museveni da iza makiya 'yan adawa. Wannan ya haɗa da wani al'amari inda wani ɗan sanda ya yi zindirma wata mai goyon bayan Bayezge, sannan ya jefa ta bayan motar ɗaukar kaya.
Ƙasar Croatia ta buɗe kan iyakarta da Serbia can da yammacin yau Litini saboda 'yanci rani wajen 3,000 da suka tsaya cikin sanyi da ruwa na kusan tsawon kwanaki biyu su samu su wuce. Malita Sunjik, mai magana da yawun cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR a takaice, wadda ke kan iyakar Baskasovo, ta ce ba tare da wata sanarwa ba sai kawai aka buɗe kan iyakar. Ana buɗe kan iyakar sai kowa ya ruga ya ƙetara. Ba a san abin da ya sa kwatsam Croatia ta bar mutane da dama suka shiga ba. Masu son ƙetarawar sun ƙaru ne bayan da Hungary ta rufe mashigar Croatia ta kan iyakarta da safiyar ranar Asabar, wanda ya tilasta 'yan gudun hijira wato masu su yi tafiya mai tsawon gaske ta Slovenia don su isa yammacin Turai. Sunjik ta faɗi yau Litini cewa 'yanci rani kimanin 10,000 ne suka shiga Serbia daga Macedonia jiya Lahadi, adadin da ya fi wanda aka saba gani kowace rana cikin wata guda da ya gabata, wanda ya haddasa matsalar da ta haifar da wasu matsalolin kuma, bayan da Slovenia ta haddasa jinkiri a kwararar 'yanci ranin ta cikin yankin Balkans ta wajen rage adadin masu shiga zuwa 2,500 a rana guda.
Wani dan tirani dan asalin kasar Eritrea ya mutu bayan da wani dan sandan Isra'ila wanda ya tsammani mutumin ya kai hari a wata tashar motar bus ne ya bindige shi bayan da wani mahari ya kashe wani sojan Isra'ila ya kuma raunata waɗansu mutane 10. Kuma ƴan sanda ta ce wani jami'in ɗan sanda ya harbe Mulu Hatbon Zermhom ranar Lahadi bayan da ya zaton cewa shi mahari ne na biyu. Wani hoton bidiyo da aka ɗauka ya nuna yadda taron jama'a ke ta duka mutumin da aka ji ma rauni da harbin bindiga yayin da yake kwance jina-jina a ƙasa ta Cherbos ɗin Beersheba da ke kudancin Isra'ila. Yau Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kashe din hana banganci. Yana mai cewa bai kamata wasu gungun mutane su ɗauki doka a hannu ba. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun bayyana Zerdom da ɗan shekaru 20 da 'yan kai da ke neman mafaka wanda ya zo birnin don cika takardun visa.
Sojoji da 'yan sanda da 'yan sa kai a ƙasar Philippines na gaggauta kai ɗauki ga ɗaruruwan ƙauya wanda suka makale sanadiyar wata ambaliyar ruwa wadda ta biyo bayan wata guguwar ruwa mai suna Kupu da ke tafiya a hankali wadda zuwa yanzu ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 11. Masu ayyukan ceto waɗanda ke amfani da kwale-kwalen roba na dusar tsakiyar tsibirin Luzon da ke arewa inda mazauna wuraren suka makale a gidajensu da yawansu ma sun hau kan rufin gidajensu bayan shafi kwanaki biyu da aka yi ana ruwa kamar da bakin ƙwarya. Guguwar mai ruwa wacce ta dusashe tun bayan da ta bar teku har yanzu tana wargaza wayoyin wutar lantarki saboda iska da ruwa masu tsananin ƙarfi waɗanda za su iya kaiwa har ranar Laraba. Hasashe na nuna cewa guguwar ta Kupu za ta haddasa milimita 600 na ruwa a yankin cikin kwanaki masu zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu faro takon daga birnin tarayyar Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce dangane da batun zaben da tantance waɗanda shugaba Buhari yake shirin ba mukamman ministoci. Ga rahoton da wakilin mu Madina Dauda ta hada dangane da wannan batu.
Muryoyin matasa kenan daga jihohi hudu da suka yi zanga-zangar lumana a Abuja akan ministoci da aka baiwa majalisar dattawa sunayensu. Abdulhamid Abdullahi Gombe shi ne ya jagoranci zanga-zangar, ya bayyana mini hujjojinsu.
Da Kogi, da Gombe, da Yobe, da kuma Sokoto, muna korafi ne akan ministocin da shugaban kasa ya bada. Ya yi shugabanci da kuma mun san cewa yana da kishin Najeriya, sai muka ce akan shi ne zai kare ɗan adam, ɗan Najeriya, ya nemo musu ƴancinsu kuma su samu makarantu da sauransu. Muka zo muka taru muka zaɓe shi, amma a fushinmu da kuma ƙorafe-ƙorafen da muka kawo shi ne akan waɗanda mu muka zaɓe shi muke ganin muna da shugabanninmu da suka cancanci zama shugabanni ministoci, sai muka ga ya zo ya ba wa waɗansu waɗanda ba su cancanta ba.
Duk da wannan ƙorafe-ƙorafe ba a tare an zama ɗaya ba, domin mataimakin shugaban watsa labarai na jam'iyyar PDP na ƙasa Barista Abdullahi Jalo ya ce suna goyon bayan wacce aka naɗa minista a jihar Gombe.
Mu ba a Ghana muke ba, a Najeriya muke ba, uwa muke bi ba, uba muke bi. Ubanta kuma a sarautan Gombe ma shi ɗan sarautan Gombe ne. So bamu da cece kuce. Na biyu, babu ɗan Gombe mutum ɗaya ko waye shi ko kafu ne a kansa da zai zo ya ce baya son Amina Ibrahim ta wakilce mu. Ta yi aiki tsakani da Allah kuma ba barauniya ba ce. Kuma muna son Amina Muhammad ta wakilce mu. Abun da ta yi na baya, Allah saka mata.
Daga jihar Kebbi ma dai Bashir Trader Bagwai ya ce sun yi na'am da nasu ministan.
Abinda a ra'ayi na guda game da ministocin da an kai, gaskiya mu sai mu ce ana san barka. Wallahi mu mutanen jihar Kebbi mun ji daɗi, alhamdulillahi. Allah ya saka mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari, kokarin da ya ɗauko mana cikin ɗan siyasa kuma mutum haziki. Zaka mu mutanen jihar Kebbi muna alfahari da shi kuma mun ji daɗi.
Wani abu da ya dauki hankali a batun ministocin musamman waɗanda za a fara tantance su goben shine salon tantancewar da majalisa ta ce za ta bi. Na tambayi Sanata Shehu Sani APC Kaduna ta wayar tarho ko menene bambancin tantancewar da suka yi yanzu da na shekarun baya, sai ya ce
to akwai inda akwai bambanci, akwai kuma inda ba bambanci. Inda ake akwai bambanci shine a kamun waɗannan mutane a turo su a gaban mu a matsayin su na wanda za a ba mukamin ministoci, shi shugaban kasa da jam'iyya da kuma jami'an tsaro sun yi kokari su ga cewa tun da farko ma ba a kawo mana gurbatattun jama'a. Na biyu kuma shine idan aka duba dalilin tantancewa shine a saman ma shi shugaban kasa mutanen da suka yi daidai da irin aqidarsa da kuma za su yi aiki na shugabanci a matsayinsa da ministoci akan mutane masu adalci da gaskiya da riƙon amana. Matsalan da za a iya cewa babu bambanci shine na ganin irin tambayoyin da ake ma waɗannan mutane, domin an tuwo mana su amma ba a sa mana mukamin da za a ba su ba. Musamman idan aka turo ka aka ce za a baka mukamin ministan lafiya, to kun ga za mu iya yi maka tambaya bisa irin wannan mukami. In kuma ministan ilimi ne za a maka tambaya bisa matsayinka na ministan ilimi. Amma matsalan shi ne babu mukamin da za a ba su, an dai turo su wallakin su ne. Shi yasa mutane ba za su iya gamsuwa da irin wannan abu da aka yi ba.
Gobe Talata ne majalisar dattawa za ta ci gaba da tantance sauran ministoci 18 da suka rage a yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To, a cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin za ku ji cewa 'yan Najeriya suna ta murnar sun gama da Amerika.
Wallahi ya ba mu sawa, muna son ta zuce don yara mu ya yi kokari.
Daga jamhuriyar Niger kuma,
jamhuriyar Niger ta ƙara matsawa domin zuwa wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan wasa masu buga a wannan nafiya. Kuma jamhuriyar ta Niger din ta ga sama Togo aya a hannu ne a wasan da suka yi a Stade General Seydou Kounté na babban birnin Yamai.
Sai kuma da kasashen ƙetare, inda
Manchester City ta sake darewa saman teburin gasar Premier ta Ingila.
Jama'a, barkamu da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji daɗi da kuka samu cakoshi. To, 'yan Najeriya suna cikin murna na nasarar da suka samu shekaran jiya a Asabar akan Amurka lokacin da Najeriya ta fara gwagwarmayar kare kambin na nata na matasa 'yan ƙasa ga shekaru 17 na duniya, inda ita Najeriya ta samu galaba akan Amurka da ci 2 da babu, yayin da ita kuma ƙasar Gini ta yi kunnen doki na ci 1-1 da ƙasar Ingila. Shi dai wannan wasan da aka yi tsakanin Najeriya da Amurka shi ne wasan farko a cikin rukunin farko, wato Group A, wanda kuma har ila yau ya kunshi ƙasashen Chile da Croatia. Wanda suka yi wa Najeriya wannan ci ɗin su ne Chukwu da Ago da Victor Osimhen, wanda kuma suka yi shi a wasan da aka yi a birnin Santiago. Kocin Najeriya Emmanuel Amuneke ya ji daɗin wannan wasan da suka yi, da ya ce tun da wasan farko ne ina ganin sun yi rawar gani. To, bari mu jira wayoyin wasu 'yan Najeriya da suka kalli wasan nan.
Sunana Oblu.
To, Oblu ya kai kwallon Najeriya da Amerika.
To, kwallon nan in dai coach ne ne mana haka uga, insha Allah za mu yi nasara.
Kana ganin cewa 'yan Najeriya sun kokari da suka ci Amerika biyu?
Sun yi kokari uga. Ai, mun samu sabon coach, insha Allah muna sa ran, insha Allah mun dinga ci gaba kenan.
Sunana Musa. To, ni dai a ra'ayi na gaskiya ina matuƙar cewa san dai Oluse gaskiya ya yi kokari a wasan Najeriya da Amerika. Domin cin Amerika kan din nan da gaskiya ta karawa gani.
sosai basu dari dari basu dari kana ganin don an ci America biyu ne ɗan ƙwallon Najeriya suka yi kokari koko me yasa kace ɗan Najeriya sun yi kokari
domin cin da suka yi wa America da kuma wasan su na wancan da suka ci Kamaru shi ma wannan nayi kokarin sosai
sunana Abdulrazak Oyo
to ya kaga wasan Najeriya da America
to Najeriya sun yi kokari akan wasan nan ko annan ya ka kuma gaba sa ci gaba kuma ai kokari kama
amma su waɗannan under 17 sun yi kokari kenan
abu ne ke sun yi kokari ko tina su sun yi kokari akan wasan nan
to coach ne yake kokari koko ɗan wasa
dan wasa kuma sun yi kokari kaga coach yake koya musu abin da yake yi sai sana ce coach the players suna yi kokari akan wasan nan
ko akwai wani gyara da kaga ya kamata ɗan wasa su yi koko shi coaching
coach abin da zai yi akan defense ne zai yi kokari kama the boundary defense su sai
tuna mu Alaba
Alaba kaga wasan Nigeria da America
wallahi ya ba mu sawa muna son ta zuci don yara mu yayi kokari na ga abin da muke so cikin su amma bayan na shine muna so a jara mini
kamar mai tsare baya kenan
mai tsare baya na shine muna so a jara mini kuma na gan su muna jin dadin su ko yauze inda ni ganin su
Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
wagai sheka Hassan kamar yadda muka ce ita ma gini ta fara gogurma a rukuni na biyu wato gurbi inda suka yi wasan da Ingila kuma aka tashi ba karebin damo kuwa ci daya daya da daya kenan suka watsi a wasan da suka yi a birnin Kokimbo wasan wato rabin lokaci na farko da suka yi dai ba wanda ya ci wani duk da cewa Marcus Edwards na Ingila an ba shi bugun daga kai sai gola bai iya cin wannan gola din ba saboda haka ba su samu nasara ba amma daidai da haka Ingila ta yi kokari a rabin lokaci na biyu inda Kelan Hintz ya sa mata kwallo a raga bayan minti 61 da fara wannan kwallo din amma gini ta mai da martani ba da dadewa minti 15 bayan wannan cin inda Nabi Bangura ya rama musu duka kasashen Afirka guda hudu ne suke cikin wannan gwagwarmaya ta neman cin kofin duniya na matasan kasa ga shekaru 17 wanda suka hada da Nigeria da Gini da Mali da kuma Afirka ta kudu to jumhuriyar Niger ta takura wa Togo a yayin da waɗannan kasashe guda biyu na Afirka ta yamma suke gwagwarmayar shiga gasar cin kofin kalubar ranka na Afirka mai zuwa
jamhuriyar Niger ta ƙara matsawa domin zuwa wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na ƴan wasa masu buga a wannan nafiya wanda ake kira Shan wanda ƙasar Rwanda za ta karɓar bakuncin sa a shekara mai zuwa ta 2016 idan Allahu ya kai mu kuma jamhuriyar ta Niger din ta ga sama Togo aya a hannu ne a wasan da suka yi a ranar Asabar ta gabata a Stade General Seydou Kounté na babban birnin Yamai da ci biyu da nema abinda yasa waɗansu ƴan Niger din so ma cewa fa Niger tana nuna guzari a baya-bayan na fannin ƙwallon ƙafa
ni malam Dallami ake ce mini abu na harko wanda zan cewa bisa ga sha'anin wannan ƙwallo da ni gani gaskiya nayi murna saman shi sosai nayi matukar jin dadi sosai bisa yadda ni ga ƙwallonan tamu Niger tsakanin Togo da Niger duk lokacin da anka ga ɗan wasa suna bada muhimmanci suna bada ƙari to ya kamata a dan kula da su a sa musu hannu a dan ba su kuma ƙari na zuwa saboda ƙwallo abu ce mai muhimmanci yau dadi ne a ce nan Niger ko ba mu taimun ka dauko kub ba a ce mun hita an kara da mu ma mun gudana mu ƙari
abinda zan iya ce bisa ga ƙwallon ƙafa ta Niger sai mu ce alhamdulillah saboda wanga sabon kwacce da muka samu gaskiya yana bakin kokarin shi dan a halin yanzu har yanzu Niger ba ta dauki defeat ko gura babu yanzu har yanzu a ci ta ba ta ci Somali ta haya da dawowa yanzu ta ci Togo kenan abinda zamu iya cewa ƙwallon ƙafa Niger shina ta haya sosai sai mu jijina ma maina Niger abinda muka so yanzu a gaba a ƙara ƙarfafa equipe ta Niger a zan ba su dai abinda aka so tun da milana matsala ba ta yawa sai dan balo shi ta balo bai karya ba ko kuma ya ci zazahe shi balo kenan ka san nan balo ba balo za a yi ba
gabanin karon su na biyu a Togo Mena National ta jamhuriyar Niger ana iya cewa tana da kafa guda a zagaye na gaba na tankade da rairaya na wannan gasar a neman zuwa a gasar da kasar take yi a karo na biyu na wasannin Shan bayan wadanda ta halarta a kasar Sudan shekaru uku da sun ka gabata Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Doso a Niger.
tare da Haruna Mamman Bako. To me ke faruwa a wasannin League na Ingila ne da kasashen Turai?
Manchester City ta sake darewa saman teburin gasar Premier ta Ingila bayan da karshen makon nan ta doke Bournemouth da zunzurutun ci 5-1 inda kuma take da maki 21. Arsenal ce yake binta da maki 19 bayan da ita ma ta bi Watford har gida ta doke ta da ci 3-1 bayan kashin da ta sha a hannun Arsenal a makon jiya. Manchester United ta farfado a wannan makon inda ta doke Everton da ci 3 nema, tana kuma ta uku ne a tebur da maki 19. Zakarun Ingila wato Chelsea da ke fama da kuma baya a wannan kakar wasannin, ita ma ta yi kunkuro a wannan makon inda ta doke Aston Villa da ci 2-0, abin da ya sa Chelsea din dagowa zuwa matakin ta 11 a tebur da maki 11. A sauran wasannin na Premier na wannan makon kuma Liverpool ta yi kunnin doki da Tottenham ba wanda ya ci wani, yayin da Newcastle ta lallasa Norwich da ci 6-2. A kasar Spain kuma Real Madrid ce yake jagorancin teburin gasar La Liga ta kasar sakamakon doke Levante da ta yi a ƙarshen makon nan da ci 3-0. To sai dai fa makin su 1 da Celta Vigo da ke ta 2 a tebur da ma Barcelona da ke ta 3, inda dukan su suke da maki 18-18. Celta din dai ta bi Villarreal har gida ta doke ta da ci 2-1, yayin da Barcelona ta lallasa Vallecano da ci 5-2. A kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A wato Juventus ta ƙara yin ƙasa a teburin gasar bayan da a wannan makon ta yi kunnin doki da Inter Milan ba ci ko ɗaya. Juventus dai yana fuskantar koma baya tun somawar kakar wasanni ta bana, inda ta yi galaba sau biyu kacal daga cikin wasanni 8 na gasar da ta buga, kuma yanzu haka tana a ta 14 ne a tebur da maki 9. Fiorentina ce yake jagorancin teburin na Serie A da maki 18, duk kuwa da cewa ta sha kashi a wannan makon a gidan Napoli da ci 2-1. Roma ce ta 3 da maki 17 bayan da ita kam ta doke Empoli da ci 3-1. To sai dai makin su 1 da Inter Milan wacce take ta 3 a tebur. A kasar Jamus kuma Bayern Munich na ci gaba da fafutukar koma kare kambinta bayan da ta doke Bremen da ci 1 mai ban haushi a wannan makon. Yanzu haka dai Bayern din ce ke jagorancin teburin gasar Bundesliga ta kasar ta Jamus da maki 27 tare da tazarar maki 7 da mai binta wato Borussia Dortmund mai maki 20 wacce ita ma ta bi Mainz har gida ta doke ta da ci 2-0. Shak ce ta 3 da maki 19 bayan da ita ko ta doke Hertha Berlin da ci 2-1. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kage Sheikh Murtala, musu hakullan kafa musamman ta mata a ƙasar Kamaru ba sa cikin jin dadi, suna cikin bacin rai a sanadin ci ɗaya da babu mai ban haushi da ƙasar da ƴan matan Zimbabwe suka yi wasu na kamar din a wasan da aka yi na biyu tsakanin su. Wannan na biyun an shi ne a birnin Harare ta can Zimbabwe din, kuma ƙasashen guda biyu suna gurgurmaya na neman zuwa wasannin Olympics da za a yi a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil in Allah kai mu shekara mai zuwa ta 2016. Yanzu a sanadin wannan nasara da suka samu, ƴan Zimbabwe za su haɗe da Afirka ta Kudu a matsayin wakilan ƙasashen Afirka da za su je wannan wasa da za a yi a can Brazil ɗin. Su ƴan Afirka ta Kudu sun samu nasarar su ma ci 1 da babu ne akan ƙasar Guinea. Abin tarihi ne wannan abin Zimbabwe ta yi, domin ba ta taɓa zuwa wani wasa na ƙwallon duniya ba a duk tarihinta. Wannan kamar da muka ce abin ɓacin rai ne a wurin ƙasar Kamaru wacce ita ce fata wakilci nahiyar mu ta Afirka a wasan cin kofin mata na duniya da aka yi a ƙasar Canada na wanda ya gabata, wanda kuma har suka samu suka isa zagaye na biyu. Jama'a, abin da ya soke kina shirin labaran wasannin wannan Litinin sai wata, in Allah ya kai mu, a madadin wakilanmu Hassan Umaru Tambuwal da Murtala Faruku Sanyina da Haruna Mamman, Ali Mustapha Sakwata ne a Washington.
To madalla, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Saka mai wuya.
Idan an zo maganar sarauta, a tsaya a yi maganar sarauta. Ita wannan mata da aka sa, shin ina take? Wace ce ita? Dai ana maganar ma mata ake so a dauka, akwai gogangin mata wayanda an san su. Wannan magana ba magana ta siyasa bace. Abin da Jalal Buhari ya ce, gyaran kasa ake yi. Idan lokacin nada minista yayi, sai kaga an biyo ta zana. An ɗauki koɗiyan sarauta, koɗiyan wani wani ko abokin wani, sai a ɗauke shi a bashi minista. Mu ƴan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa, mun yi turin mota banza shi Jalal Buhari da nuhin duk waɗannan da suka zanna tare shi cikin wannan siyasar, dukkan su barayi ne.
Yanzu kuma sashen muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekunan da ke duniyan nan ne manyan albarkatunta. suke samar da yawancin iskar oxygen da muke shaka da daidaita yanayi da kuma taimaka ma dimbin rayukan da ke cikin duniyar nan. Babu yadda za a raba dukkan rayuwa da teku. A yau in aka ce babu teku, kusan dukkan halittu da tsirran da ke duniyar nan za su salwanta. Amma duk da haka, wani rubutu da aka fitar kwana-kwanan nan a ƙarƙashin sakatariyar ci gaban tattalin arziki da makamashi da muhalli Catherine Novelli ya nuna cewa mutane ba su fi sauran halittu kula da teku ba. Ƙaruwar kamun kifi fiye da kima a sakamakon raguwar kifi a kasuwar kifi ta duniya da dattin plastic da ke cike magudanan ruwayenmu da hayakin da muke fitarwa cikin iska suna ƙara yawan gurɓatar teku. Don haka, Amurka na yin wani abu game da shi. Lafiyar tekunmu na cikin batutuwan da aka tattauna a taron ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 70 da aka gudanar a kwana-kwanan nan. Mambobin sun cimma matsaya akan dawwammamin muradin ƙarni na shekarar 2030 wanda shine zai zame masu jagora ta shekara 15 masu zuwa. Domin aiwatar da haka, sun yi alƙawarin haɗa hannu wajen kiyayewa da yin amfani da teku da albarkatun ruwa ta hanyar da ta dace. Batun da biyo bayan makasudan batutuwan taron Majalisar Ɗinkin Duniya shine taro akan teku wanda aka gudanar kwanan nan na Santiago a ƙasar Chile daga ranar 5-6 ga wannan watan. Wakilan gwamnatoci 500 da masana da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin fararen hula suka yi aiki tare domin gano mafita da za a magance matsalar kamun kifi fiye da kima da gurɓatar guba a teku. An fara aikin a taron Amurka na farko kan teku wanda aka gudanar a nan birnin Washington shekarar da ta gabata. A lokacin, ƙasashe 90 da suka halarci taron kuma sun bayyana sabon shirin haɗin gwiwa da kuma farfaɗo da kiwon kifi da rage gurɓatar muhalli da sa ido akan gurɓatar gubar teku da kuma yin alƙawarin ba da kariya ga sama da faɗin teku da ya kai kilomita miliyan 3 murabba'i. Akwai ƙaruwar fahimtar cewa lafiyayyen teku zai faɗaɗa samun ci gaban tattalin arziki da samar da abinci da makamashi da tsaro da kuma tabbatar da lafiyar duniyar nan tamu domin tsara ta gaba, a cewar sakatariya Novelli. Amurka da ƙawayenta a faɗin duniya na aiki tare domin fuskantar ƙalubale irin su gubar teku da kamun kifi maras kima da kuma tarkacen leda masu kawo gurɓatar teku. Kuma Amurka ta ci gagarumin nasara, kuma da haka tana ci gaba da samun ƙwarin gwiwa a kowane lokaci. Domin ƙarin bayani akan wannan sharhi, a ziyarci shafin yanar gizo na Our Ocean website a adireshi www.state.gov/ourocean. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da kuma wannan muka kawo ga takaitattun labarai.
Hukumomin Misra sun baiwa ma'aikatan gwamnati hutun rabin rana a yau ɗin da Litini a wani yunkuri na ƙara yawan masu kaɗa ƙuri'a a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na karon farko tun bayan da aka rushe majalisar wacce masu kaifin kishin Islama suka yi rinjaye a ciki a shekara ta 2012. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda a yau ɗin da Litini da su daina kawo ruɗami a gangamin siyasar da ake yi cikin lumana, musamman ma wajen amfani da barkonon tsohuwa. Tana mai nuni da cewa wannan katsalandan ɗin na kawo cikas ga 'yancin ɗan adam na yin taro da kuma faɗin albarkacin baki. Ƙasar Croatia ta buɗe kan iyakarta da Serbia can da yammacin yau Litini saboda 'yanci rani wajen 3,000 da suka tsaya cikin sanyi da ruwa na kusan tsawon kwanaki 2 su samu su wuce. Wani ɗan cirani ɗan asalin ƙasar Eritrea ya mutu bayan da wani ɗan sandan Isra'ila wanda ya yi tsammanin mutumin da ya kai hari ne a wata tashar bus ya bindige shi bayan da wani mahari ya kashe wani soja da kuma wasu mutane suka ji rauni.
To, a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya. Sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Kalmu sai Garba da ya taya na gabatar da shirin da Dan da injiniya mu Alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.